أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوم شاترا قوتا رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تجبود تريه أدول سلاتين دل آخر ودوانا رانا تداتي دا عشرين دترا ga watan takwas na shekara ta 2010 ta miladiya za mu ci gaba da darasinmu na tafsirin alqur'ani mai girma a cikin wannan masallaci na alqur'an kuma kamar yadda muka saba za mu fara da amsa tambayoyi da ƴan uwa suka rubaito da suka rubuto a tambayar farko wannan ɗan uwa yake yana da tambaya akan wanda ubansu yakan yawan tsinuwa idan an masa laifi koda bai taka kara ba sai ya ce shegu tsinannu kuma ya matsayin tsinuwar take kuma don Allah a yi wa iyaye kira akan haka wassalam eh wannan yana daga cikin babban hatsari annabi sallallahu alaihi wasallam ya gargadi iyaye yace la tad'u ala anfusikum wala tad'u ala amwalikum wala tad'u ala abna'ikum la tuwafiqu sa'at al-ijaba annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ku yi makanku mummunan addu'a kada ku yi ma dukiyarku mummunan addu'a kada ku yi ma ƴaƴanku mummunan addu'a kada ku dace da sa'ar da Allah yake karban addu'a idan ka ce wa yaya ɗanka tsinanne a sa'ar da Allah yake karban addu'a ya karba shi kenan sai tsinuwa ta bi shi domin addu'ar uba akan ɗansa karɓaɓɓiya ce addu'ar da uba yayi ga ɗansa karɓaɓɓiya ce haka ma idan yayi wanda take bakarara mummuna akan sa Allah sai ya karba sai ya zamanto ya lalace sau da haka kada iyaye lalle su kula kada shaidan ya zo ya rinjaye a kansu saboda fushi shi fushi daga shaidan yake ka zo kai ma ɗanka addu'a ya lalace me alkhairin da za ka samu idan ya zamanto kan cewa Allah ya tsine ma ɗanka ya zamanto babu alkhairi tare da shi gara ma ba ka same shi ba domin fa'idar da ake samu a cikin haihuwar shi ne ya taimaka maka kayan da ya zamanto kan ya taimaka maka a duniya da lahira taimakonsa a duniya ya karfafa ka yayin da kai rauni bayan ka mutu ya rinƙe maka addu'a kyakkyawan aiki ya rinƙa kai maka bayan ba ka yi duk wani abu da yake yi ko bai maka addu'a ba ma duk abin da ya labautar Allah yana cikin mizaninka to idan ya zamanto tsinan ne ba zai yi komai ba sai dai ma ya zamanto kan cewa ya janyo maka baƙin ciki a duniya da dana sani a lahira saboda haka kada mutum ya biye ma shaidan ya zamanto yana sakin bakinsa akan addu'a mummuna ga ƴaƴansa hatta abin hawa wata ran daga cikin sahabbai wani ya tsine ma ga kuma da yake haya akan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake la tashabuna taqatun mal'una taguwar da aka tsine mata ba za ta kasance tare da mu ba yace sai dai ya fita daga cikin jama'a saboda haka lallai wato ayi ma baki linzani iyaye kuma wannan kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan narkon ya nuna kan cewa addu'ar za ta iya fadawa ai ba komai addu'a za ta biya ran gara mutum ya saba ma bakinsa da fadan alkhairi bisa ya saba ma bakinsa ya saba wa bakinsa da fadan magana wadda bata dace ba domin irin waɗannan Allah madaukakin sarki zai amsa zai karba musamman in kuma ga mala'iku suna kusa da suna yawo suna zuwa wurare da mu'minai suke kuma suna cewa amin akan addu'a da suka ji ka ce ma ɗanka tsinanne mala'ika ya ce amin shi kenan suna ta tabbata a gare shi ya lalace wal iyazu billah wannan ya ce mutum ne yake da 'yarsa budurwa tana yawan tambayarsa a kan tana son zuwa masallaci domin yin sallar asham shi kuma yana hana ta saboda tsoron yanayin yadda duniyar ta zama abin tsoro ga 'yan mata da ke yaudara a wato zuwan mata masallaci hakika annabi sallallahu alaihi wasallam yayi izini yace idan matan ku sun nemi izinin ku kan su je masallaci kada ku hana su amma ya kuraitar da su da su zauna a gida su sallah amma yayin da ya zamanto kan cewar akwai bukatar wato akwai za su samu nishadi da albarkar haduwa din dan ayi sallah saboda ɗaya daga cikin albarkar yin sallar ashan a cikin jama'a shine hadisin da Abu Dharr ya ruwaito cewa man salla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul layla wanda yayi sallah tare da liman har aka yi sallama da shi za a rubuta masa cewa ya kwana yana sallah to wannan zai iya sanya abinda zai zama tokan cewa su fito domin su zo su samu wannan albarka shi yasa ma a zamanin sayyidina Umar yayin da ya zama to ya ayyana liman da zai rinka yin ashan sai ayyana liman na maza da liman na mata liman na maza da liman na mata saboda haka wanda ya nuna haduwarsu din domin a yi sallah matsalob abu ne wanda ake neman sa a cikin shari'a to sai dai kuma koyaushe ka'idar shari'a tana nan dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih kawar da barna ita ake gabatarwa akan kawo gyara maslaha ne su zo su halarci sallah a cikin jama'a to amma idan ya zamanto cewa akwai barna to a kawar da barnar shi ne za a rinjayar idan ya zamanto kan cewa zamani ya ɓaci yadda zai zamanto cewar akwai an maida wajen sallar ashan ɗin wajen haɗuwa ko kuma yarinya za ta zo sai a yi mata waya ko a yi mata flashing ko a yi mata text ta sulale ta fita daga cikin masallaci zai su haɗu tare da saurayi in watakila ma ya ɗauke ta ya tafi da ita wani waje sai tukuna an ya sun daidaitu daidai an kusan fitowa daga sallar ya dawo da ita to wannan sai ya zamanto wannan dalili ne kan wato a hana zuwan su masallaci ba ma iyayen ba hatta musulmi wato ɗauki makamai da matakai za su hana irin waɗannan zuwa masallaci yayin yarinyar da aka kan cewa tana haka sai hana ta zuwa masallaci kuma a irin wannan ya kamata in hizba su sa ido akan irin wannan dan saboda maganin barna a cikin al'umma masallatai wajen da ake bautar Allah wajen da ake tsayar da ambaton Allah kada kuma a mayar da su waje ne wanda za a yi tawassuli wato za a mai da shi tsani domin saban Allah madaukakin sarki saboda haka shi wannan wanda yasa take yi masa a nakin kanta zo masallaci idan ya zamanto kan cewar wato ya aminta da tsoron Allahnta kuma za ta fita irin ta shari'a ba ta sa turare ba ba ta kwalliya ba ba ta fita wanda yake za ta janyo hankalin maza ba kuma yanayin masallacin da za ta je akwai killata akwai tsari to babu laifi ya kyale ta zo domin ta samu alkhairi ta halarci addu'ar musulmi amma idan ya zamanto cewar wannan abun ba zai tabbata ba akwai jin tsoro na fitina a gare ta ko kuma ita kanta za ta fitini waɗansu to wannan ya ɗauki mataki wannan sai ya hana ta domin ka'idar shari'a da ta ce dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih wannan ya ce ni burina a jan hankalin mutane musamman 'yan boko kan kai 'ya'yansu da suke zuwa makarantun kafirai wai don kawai su ji yaren turanci wanda yake duk irin ilimin musulmi ko a ingila ya yi doktora a kan boko ba za su kai masa 'ya'yansu in har ya bude private school ba don Allah yara a nan suke ɗaukar aƙidar cewa musulmi da kafiri duk abu guda ne abin kunya ma shi ne a garuruwanmu na musulunci ba ma a mu ma wato ba ban gane dai abin da ya rubuta ba wato mu ma mun kasa gudu daga wannan wannan yana daga cikin wato aibin wannan zamanin namu waɗannan makarantu duk da yake yanzu musulmi suna kokari suna kafa makarantu na karatun zamani shi karatun zamani larura ne farz kifaya ne farla ne na kifaya dole musulmi su san shi saboda abinda zai tabbatar da kariya ga al'umma kamar yadda malamai suka rinka fatawa ne akan ilimin likitanci a zamanin su imam tun zamanin su imam Shafi'i suka rinka magana akan cewa wannan farz kifaya ne malamai daga baya suka biyo bayan su duk sun yi maganganu kamar yadda malamin mu Sheikh Muhammad al-Mukhtar al-Shinqiti ya bayyana a cikin littafin sa Ahkamul Jaraha at-Tibbiyya to raka wanda suke ta cewa boko haramun ne da sauransu jahilci ne da rashin sanin maganan malamai da kuma magana a cikin addini ba da hujja ba malamai sun riga sun yi bayanin waɗannan abubuwa saboda haka sanin wannan ilimi larura ne dole ne musulmi su san shi dole ne 'ya'yan musulmi a sanya su san shi domin in ba su san shi ba kafirci ne zai rinjaye akan musulunci kuma kafirai su rinjaye akan musulmi to amma dole a ɗauki matakai na a rage ɓarnar da ke cikinsa yana daga cikin ɓarnar da ke ciki ya zamanto makarantun sai kafirai ne suke yi sai kafirai ne suke da su kuma suna assasa irin tarbiyyar kafirci a ciki to wannan dole a ɗauki matakai na rage ɓarnar yana daga cikin matakan musulmi su kafa makarantun ko kuma musulmi da suke da yaya a makarantu waɗanda suke na kafiran su tsaya akan cewar za a yi abubuwa na tarbiyyar musulunci na sanya karantar da addinin musulunci a makarantun da kuma rashin yadda da a sanya ma yaya a sanya ma yara tarbiyya irin ta wanda ba ta musulunci ba ko a ce za a sanya mu za a tilasta su sanya tufa wanda yake ba na musulunci ba ko a ce za a tilasta yara su sanya gajeren wando in samari suna sanya gajeren wando yara ƴan mata kuma suna sanya skirt ƴar karamar skirt wanda take iya gwiwa duk irin waɗannan dole ne musulmi su dauki matakai kamar da yanda musulmi suka yi dangane da yaran su da suke zuwa makarantar St. Louis da St. Thomas da sauransu sun yi bakin kokari kan su rage barnar to irin abin da ya kamata kenan amma yayin da ya zama to makan cewa musulmi sun kafa nasu makarantun to shikenan baki alaikum sai ya zama to abin da ake nema na samun ingantaccen karatu din an samu a makarantun musulmi ba sai ka je makarantu wanda suke ba na musulmi ba wanda ake nema a gurɓata tarbiyya sannan mu sani ilimin boko ba wai kawai ya tsaya akan karatu akan harshen turanci bane ba yaren turanci kawai ana ilimin boko yanzu da yare daban-daban mutane suna karatu a ƙasar Turkiya da yaren Turkiya wanda yake ƙasa ce ta musulmi da yaren Turkiya kuma su zo su fahimci ilimin zamani din yanda ya kamata amma sanin shi kansa yaren ana buƙatar sa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka je aka koyi yaren Yahudawa a zamanin sa domin ya zamanto kada musulmi ya zamanto sun aminta domin musulmi su samu aminta daga sharrin su saboda haka wannan maqlub ne ana neman sanin yare amma ilimin boko ya fice kawai batun sanin yare din don haka ka'ida dai wato a nemi yadda za a tabbatar da maslaha ga addini da kuma al'ummar musulmi tare da maganin barnar da ke cikin hanyar da za a samu wannan maslaha wanda ke kuma wannan za a iya yi tare da faɗaka da wayar da kan al'umma kuma yana daga cikin hanyoyin da za a bi shine iyaye su kula da yi ma 'ya'yansu tarbiyya da ya zamanto kan cewa kamar yadda suke ilimin boko kuma a samu musu ilimi na addini a samu musu ilimin alqur'ani ya daga cikin wannan ne yasa a nan cibiyar ta alfurqan muka shirya wato horo a cikin hutu domin a sa yara a musu horon hadda alqur'ani cikin kwanakin hutu to amma saboda yanda siyasar ilimi a ƙasar nan ba a damu da ita ba gwamnati ba ta damu da siyasar ilimi ba sauran ƙasashe za ka ga tun daga 'yan ƙananan yara da suke nasare har waɗanda suke jami'a lokaci ɗaya suke hutu to wajen aka yi hutu a lokaci ɗaya duk makarantu suna hutu za ka iya shirya abu za ka iya shirya tsara karatu wanda yaran musulmi da ba su samu ilimi mai zurfi ba na addini a lokacin da suke karatun shekara a makarantunsu na boko za su zo su samu ilimi mai zurfi a cikin wannan lokacin na hutu wanda shi muka yi kokari ne a nan wajen amma ba a samu aƙalla ƙasa da sati uku aka samu yara suke kuma alhamdulillahi mafiya yawan yara sun haddace a cikin 'yan wannan kwanaki goma sha kaɗan yara sun haddace izifi biyu akwai wanda suka haddace izifi takwas wanda suka haddace izifi biyar kowa dai gwargwadon irin himmarsa aka samu a tawarto irin wannan iyaye su himmatu da yin wannan kuma yana daga ciki ya zamanto kan cewar a kirawo hukumar ƙasar nan da kuma su kansu hukumomin makaranta waɗanda suke masu zaman kansu daidaita lokacin hutunsu domin ya zamanto kan cewa al'ummar musulmi sun samu fa'ida na lokacin hutun ba kawai sai dogon hutu ba kowane hutu na shekara ma kamata ya shirya irin wannan domin ya zamanto kan cewa yara su samu damar wato sanin ilimin tarbiyyar addinin musulunci wannan tun shekarun baya aka fara bana mantawa tun lokacin muna karatu a Madina malam Jafar Allah ya ji kansa yake bani labarin abinda aka shirya irin wannan a jihar Bauchi a garin Bauchi wanda aka shirya wannan taro wanda aka yi ma yara horo wajen karatun alqur'ani da ilimin tajwidi da ilimin fiqhu a lokacin hutu kuma yaran suka samu fa'ida babba to irin wannan idan ya zamanto kan cewar muna da kyakkyawan manufa muna da hangen nesa mun damu za mu tsaya ne tsayin daka mu ga kan cewar an yi abin da zai zamanto shine ya koma da maslaha ga zuriyarmu Allah ya mana gaban katar Allah ya shiri wannan al'umma tamu ya shiri wato zuriyarmu ga baki daya ya zuwa ta tafarki madaidaici
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا يا قوة عندك كي إيماني كونوا قوامين بالقسط فزمنتو masu isa matuƙa wajen tsayar da adalci a cikin hukunci shuhada alillah ku zamanto masu yin shaida saboda Allah wato masu yin shaida ga mai haƙƙi saboda Allah walau ala anfusikum aw alwalidaini wal aqrabin koda wannan hukuncin da za ku da kuma wannan shaidar da za ku bayar za ku yi ne akan kanku ko kuma akan iyayenku ko kuma akan dangi makusanta in yakun ganiyan aw faqira wanda kuke hukunci a gare shi ko kuke hukunci a kansa ko wanda kuke yi ba da shaida domin sa ko wanda kuke ba da shaida a kansa in ya kasance mawadaci ko kuma faqiri sallahu aula bihima wato kada ku zalunci wajen yin shaida ko kuma wajen yin hukunci Allah shine mafi cancanta da shi fala tattabi'u alhawa dan haka kada ku busan rai an ta'adilu har ku bar yin adalci wa in talwu idan kuka karkata wajen hukunci aw tu'ridu ko kuma kuka kauda kai ga barin yin adalci ko kuma ga barin bayar da shaida fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira to ku sani Allah ya kasance kuma bai gushe ba mai cikakken sani ne da abin da kuke aikatawa bayan Allah yayi bayanin hukunci wato matsayin adalci a cikin rayuwar iyali sai kuma yazo yayi bayani akan yin adalci a cikin babban sha'ani shine adalci wajen hukunci tsakanin mutane wanda shine abin da yake sa al'umma ta tabbata cikin wato zaman lafiya da ci gaba da kwanciyar hankali da wadata yin hukunci da adalci da ba da shaida da gaskiya koyaushe zaka ji ana ta maganar rule of law ana ta magana wato bin doka domin shine abin da zai tabbatar da ci gaba sai daga cikin abin da dukkan wata daula take a wannan zamanin namu in kasa tana nema ta samu waɗanda za su zo su kawo jarunsu su shigar da dukiyarsu cikin wannan kasar abin da za su so mu bincike masu neman kawo jari shine su ga yaya kasa take dangane da shari'a dangane da bin doka ana yin doka ana yin hukunci ba sani ba sabo bisa adalci ko ko ba a yi saboda muhimmancin adalci shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya kebance kuma wannan umarni akan wannan yace ya ku wanda kuke imani kunu qawamin ku zamanto masu isa matuka alqawam siga ce mubalaga siga ce ta isa matuka wajen tsayuwa da adalci kuma sai aka ce bil qisti ba a ce bil adli ba domin al qisti da'a al'adil dukkanin su ma'anar su adalci sai dai an fi kebance ma'anar al-qist wato adalci na al-qist wajen yin adalci wajen hukunci adalci ne wajen alƙalanci aka ce wato ku zamanto masu isa matuƙa wajen tsayuwa wajen tsayi da adalci wato in kuna yin hukunci kada ku kuskura ku yi zalunci ko mai ƙanƙantar sa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi matsayin masu yin adalci wajen hukunci yace al-muqsituna ala manabir min nur ala yaminir rahman wa kilta yadayhi yamin masu yin adalci suna kan waɗansu minbarai na haske a hannun daman Allah Ar-Rahman, hannayen Allah gaba ki ɗaya yamin ne, ba shi da hannun hagu, dukkaninsa dama ne, domin hagu tana kinaya, tana ishara ne ga tawaya, shi ko Allah ba wani abu nasa wanda yake tawaya. To wannan ya nuna matsayinsu, ya nuna kusancinsu da Allah jalla wa ala ranar alkiyama. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayanin su waye waɗannan al-muqsitun, yace su ne masu yin adalci a cikin iyalansu da kuma a cikin ƴaƴansu da kuma a cikin dukkan abin da aka dora musu nauyi na wilaya, wato na al'amarin hukunci, shine ko shugabanci ko alƙalanci. To Allah yake ku zamanto masu isa matuƙa wajen wato bayar da, wajen tsayuwa da adalci, wajen haƙƙin Allah da wajen haƙƙin bayin Allah. Yin adalci wajen haƙƙin Allah shine kada ka amfani da ni'imar Allah wajen saba masa, kai amfani da ni'imar Allah wajen bautarsa. Yin adalci wajen haƙƙin bayin Allah shine dukkan haƙƙin da yake kanka ka bayar da shi, kuma duk haƙƙin da ake nema daga wajenka ka bayar da shi. Don haka wanda Allah ya ƙura maka ciyar da shi, ka ciyar da shi, ba ka ƙetare ka bar iyalinka ba. Ka ce za ka ba su naira 50 shine kuɗin cefane, kai kuma ka je a shirya maka shinkafa da nama da salad da farfesu da naira 500, su kuma ka bar su da naira 50 wai shine kuɗin cefane. Wannan shine zalunci, kuma wannan ɗabi'ar mu ne, wannan ɗabi'ar mu ne a kyalama ce. Kaga yanzu da asuba za ka fita, in kana tafiya sallar asuba za ka ga waɗanda suke tafiya gidan da ake raba hatsi ko masara da asusuba za ka gansu, mata ne duk gabaɗaya, mata ne. Ina mazansu suke? Sun tsallake, sun basu, sun tozarta haƙƙin da Allah ya ɗora musu, sun yi zalunci, baƙin zalunci, sun ƙyale su da yara, saboda yaran wa za su yi kuka, iyayensu mata za su yi kuka. Ina ma suka ga uban ballantana su yi masa kuka, sai a ba shi abinci, shi kuma yana ganin wai ya ba da kuɗin cefane tunda ya ba da naira 50. Har yanzu fa akwai mutanen da suke ba da kuɗin cefane naira 50 ga mace da ƴaƴa wajen tara. To wannan shine zalunci, Allah ya hana wannan, yace kunu qawwamina bil qist, ku zamanto masu isa matuƙa wajen tsayuwa da adalci. Sannan yace kuma shuhada'a lillah, ku zamanto kuma masu ba da shaida saboda Allah, ku ba da shaida saboda Allah. Wa an aqimu shahadata lillah, ku tsayar da shaida saboda Allah, ba dan wani abun amfanin duniya ba. Wannan ne ya nuna kan cewar ba a karɓar lada wajen ba da shaida. Allahumma sai a cikin hali guda ɗaya, idan ya zama shaida ba ta ayyana akan mutum ba, akwai shaidu da yawa, kuma wanda zai je ya ba da shaida yana buƙatar kuɗin mota ko yana buƙatar ya bar wata harka tasa. To idan ya je ya ba da shaidar aka ba shi wani abu a maimakon wannan, babu laifi, ya ce halal ɗin sa ne. Kuma shi yasa a daular musulunci, saboda muhimmancin shaida, ya zamanto aka rinƙa samun waɗansu mutane aka ce to ku ga albashi za a rinƙa biyan ku, ku zamanto ku ne masu ɗaukar shaida. Wato kamar yadda ake yin ofisoshin lauyoyi, wanda za su je su rubuta contract ko kuma su je su shaida, su cike affidavit da sauransu, duk irin wannan aiki shaida ne, kuma su ce a ba su kuɗi akan wannan. To wannan a zamanin a cikin tarihin musulunci, kamar yadda malaman da suke rubutu akan alƙalanci suke bayani, akwai irin wannan wazifar, akwai irin wannan aiki wanda ake sanya su akan cewa waɗannan masu yin shaida ne. In kana, in an je za a yi ciniki, sai ka tura musu, akwai abin nan, akwai shugabansu, sai ka tura ofisinsa a turo maka wanda za su yi shaida a cikin wannan ciniki. Idan saki ake wajen aure, a turo maka wanda za su yi shaida, tunda Allah ya ce wato ayi a samu shaidu, a kafa shaidu. To Allah ya ce idan za ku yi shaidar, ku yi ta saboda Allah. Sannan yace walau ala anfusikum, koda hukuncin za ku yi ma kanku ne, wato koda kanku za ku yi ma hukunci ku yi adalci, koda kanku za ku yi ma shaida ku yi adalci. Yaya mutum zai ma kansa shaida? Shine yayi ikirari. Shaidar mutum akan kansa shine ikirari, ka ce na shaida cewa wane yana bi na bashi, wannan ikirari kenan, kai dan Allah. Saboda in ma baka faɗa ba ranar alkiyama, Allah maɗaukakin sarki zai sanya gaɓoɓinka su yi maka shaida. A rufe bakinka, a sanya ƙafa sai magana, shinya sai magana, hannu yayi magana, yace lima shahidtum alaina, me yasa kuke mana shaida? Qalu anṭaqana Allahu allazi anṭaqa kulla shay, Allah da ya sanya kowane abu mai magana yayi magana, shine mu ma ya sanya mu mai magana. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون بكتب ماني كان شوار واتو الله زي سنة وأنا قبو إنا كسي مكو شيدا كنت أماني كان شوار ما الله يا غفلا بيسان أبن دفكي أي كتابة الله يا سنة كما يا سنة وأنا قبو إنا زمن تو شيدا أكمكم كان الله يتي idan halin mawadaci ne ya samu wanda za ku sheda a kansa ko wanda za ku hukuncin a kansa ko kuma fakiri ne kada ku ce za ku bi san rai ku yin adalci Allah shine ya fi cancanta da su wato wani lokaci zaka ga mutum ai mawadaci ne ya zo ana rigima da shi akan abin da bai kai ya kawo ba sai ka ce haba wannan ai mawadaci ne ai bai kamata ba da yaushe ne tsayawa ne kamar wane ya zama to yana rigima da ana rigima da shi akan naira a hamsu mutumin da yake da miliyoyi sai ka ce je ka kawai sai ka sallami karar ka bada haƙƙin gare shi ya zama to kai ba haƙƙi kake duba ba kana duban wanda ya kawo karar ne komai wulaƙantacciyar haƙƙi komai rashin kimar haƙƙi ne kada ka ce za ka duba wadatarsa ka ce ya fi ƙarfin ya ce wannan abin ya ɗaka shi da ƙasa ko kuma ka duba talaucinsa kana ganin kan cewa shi faƙiri ne don an zo ana rigima da shi akan wani abu wanda yake bai kai ya kawo ba a kyale masa bana sai ka ce kai ka nuna ka fi jin tausayinsa ka nuna ka fi sanin maslaharsa Allah yake kada ku yi wannan fallahu aula bihima Allah shi ne ya fi cancanta da su shi ya fi sanin maslaharsu shi ya fi kula shi ya fi cancanta ya jibinci sha'aninsu ba ku ba don bayinsa ne ba bayinku ba ne ku dai abin da aka ɗora muku bin gaskiya kowane hali ne don haka sai Allah ya ce fala tattabi'ul hawa kada ku bi san rai a cikin wannan akwai ishara da cewa mafi girman abin da yake hana yin hukunci da adalci da yin shaida da gaskiya shine bin san rai bin hawa san rai abinda zuciyarka ta karkata gare shi na amfanin duniya ko na yabo ko na sauki gare ka ko ga wanda ka karkata ya zuwa gare shi wannan shine yake sanya ake wato ba a yin hukunci yake hana mutane yin hukunci to shine sai Allah ya yi mana wato wa'azi da barin kada mu busan rai fala tattabi'u al-hawa an ta'dilu ay fala tattabi'u shahawati anfusikum al-mu'arida lil-haq kada ku bi shahawaice rayukan wadanda suke saba ma gaskiya fa innakum in tabatumuha adaltum an as-sawa in kuka bi su to za ku karkata ga barin yin adalci ay wato in shine ma'ana an ta'dilu ay an ta'dilu ay an al-adl an wa ma dakhalat alayhi fi ta'wil al-masdar fala tattabi'u al-hawa an ta'dilu ay an ta'dilu kada ku bi san rai ga barin yin adalci wato bin san rai shine zai hana ku yi adalci dan haka duk wanda ya kubuta daga san ransa muftiqa lil haqq za a shirye shi zuwa ga gaskiya wa hudiya ila siratul mustaqim za a kuma shirye shi zuwa ga tafarki madaidaici to bayan Allah ya bayyana cewa wajibi shine tsayuwa da adalci ya hana kuma yin zalunci kuma shine wato mutum ya zamanto ya karkata harshensa ga barin gaskiya to shine sai kuma Allah ya yi narko yace wa in tanu idan kuka karkata shine wajen yin hukunci din kuka karkata wajen ku yi hukuncin da ya dace saboda wadata ta wanda kuke hukuncin a kansa ko kuma saboda talauci ta wanda kuke hukuncin domin sa ko kuma kuka ki bada shaida kuka karkata wajen bada shaida kuna ganin gaskiya ku kauce mata saboda wani abu da kuke gani shine ya dace a bisa naku mizanin ba mizanin gaskiya ba ko kuma auturidu ko kuma ku kauda kai ku bijire shine ku ƙi yin hukunci ku ƙi tabbatar da gaskiyar hukunci haƙƙi ya tabbata ku ƙi ba mai haƙƙi haƙƙinsa ko kuma ku ƙi zuwa ku bada shaidar saboda kuna ganin kan cewa wani bai cancanta a bashi wannan haƙƙin ba duk da yake haƙƙinsa ne shine bambancin tsakanin al-layyi da kuma al-i'rad al-layyi shine ku ƙi wato ku ƙi yin hukuncin da gaskiya ko kuma ku ki bayin shaidar da gaskiya wannan al-i'rad kuma shine kun yi hukuncin kun ga gaskiyar ta tabbata amma ku ki aiwatar da shi ko kuma ku ki zuwa ku bada shaidar bayan ta ayyana akan ku za ku bayar to idan kuka yi wadai daga cikin wannan wa in talu aw turidu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira to Allah masani da abin da kuke aikatawa wanda a cikin wannan akwai narko tunda Allah ya sani ma'ana zai muku sakayya akan wannan a cikin wannan wajen yin hukunci ai wajen yin bada shaida saboda Allah waɗansu malamai sun kayyade cewa idan akwai tuhuma a cikin shaida in akwai tuhuma a cikin shaida to mutum ba zai bayar da shaida ba shine suke sanya kamar shaida da ga ubansa ko uba ga ɗansa uba ba zai yi shaida ga ubansa ba a uba ba zai yi shaida ga ɗansa ba domin akwai tuhumar kan cewa yana yi ne don ya janyo masa maslaha musamman ma in dukiya ce da ba zai iya kai ubansa a matsayin mai shaida ba wannan shine maganar jumhurin malamai mafiya yawan malamai akan haka suke shine masabar imamu malik da imamu abu hanifa da imamu shafi'i da kuma riwaya al-mashhura a masabar imamu ahmad haka zalika da ba zai shaida ga ubansa ba mace ba za ta shaida ga mijinta ba miji ba zai shaida ga matarsa ba amma dan uwa zai iya shaida ga dan uwansa ko ya shaida a kansa ka'idar dai shine idan akwai tuhuma duk da Allah ta'ala ya ce wa ashidu da wai adlin minkum ku shai wato ku kafa shaidu masu adalci tsakaninku dukkan wanda yake mai adalci za a iya ba shi shaida sai dai idan akwai tuhuma in akwai tuhuma ba za a kafa shaidarsa ba sai dai idan ya zamanto adali ne mubarraz adali mubarrazi shine adali wanda yake ba a tuhumarsa da wani karkata ya zuwa ga zalunci saboda tsayuwar addininsa da istiqamar sha'aninsa da rashin da kuma tsoron Allahnsa da rashin karkatarsa ya zuwa ga san rai to shi wannan ko gawaye idan ya shaida sai a karba amma idan akwai tuhuma ka'ida shine tuhuma tana hana karban shaida idan ya zamanto kan cewar wani kusanci ko wani sababi zai sa a tuhunci wanda yake ba da shaidar nan amma asali shine cewa kowa zai iya shaida ga kowa kuma a yi shaidar nan saboda Allah yin ɗaukar shaida ba wajibi ba ne farilla ce kifaya amma bayar da ita ita ma farilla ce kifaya amma tana ayyana idan ya zamanto kai ne kadai kai shaidar kuma ya zamanto akan haƙƙin Allah ne kuma rashin yin shaidar zai zamanto a yasa ana dawwama a cikin haramun kamar kana nan mutum ya tafi matarsa saki uku kai shaida akan haka kuma kaga ya ci gaba da zama da ita a cikin aure to a nan wajen in ba a nemi shaidarka ba sai ka je ka ba da shaida saboda rashin ba da shaidarka ya sa an keta haƙƙin Allah kuma an tabbata a cikin saɓon Allah amma idan ya zamanto akan haƙƙin Allah ne ba za a rashin ba da shaidarka ba za ta sa a tabbata a cikin saɓon Allah ba to nan ba wajibi ba ne ka ba da shaida shine kamar ka ga mutum ya sha giya amma kuma yanzu ba shan giyar yake ba ya sha ya gama sha to wannan ba wajibi bane ka je ka ba da shaida cewa na ga wani yana shan giya amma ya halatta ka je ka ba da shaida domin rashin ba da shaida taka ba za ka sai da wama a cikin sabon Allah ba tunda yayi ya gama wajen haƙƙin ɗan adam kuwa to shi wannan ya halatta ba wajibi bane ka je ka ba da haƙƙi mutane ne a mutum ne ya je ya biya bashi a gabanka ya biya bashi kaga ka shaidu wannan kuma aka ce ka shaida kai shiru ko kuma kace na shaida to ba wajibi bane ka je ka bada hukunci ka je ka bada shaida akan hukunci in ma yazo ya nemi ka je ka bada shaida ba wajibi bane ya dai halatta sai dai idan ya zama to babu wani wanda zai bada shaida kuma in baka je ka bada shaida ba haƙƙin zai talwanta to a nan wajen saboda taimakon dan uwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da shi yace unsur akhaka zaliman aw mazluma nan wajen dole ka je ka bada shaida saboda umarni ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kanka taimaki dan uwanka akwai abubuwa na tafasil na hukuncin shaida da kuma yanda alƙalanci yake wanda wannan yana cikin tafai da malamai suke babi guda akan alƙalanci da bayar da shaida amma asalin wannan babi wannan aya ta daga cikin asalin wannan babi akan tsayar da hukunci da kuma ɗaukar shaida saboda Allah ko da ko wannan ya sa wato za ka taɓa haƙƙin wani ko haƙƙin kanka
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا.
الله تعالى يجي يا أيها الذين آمنوا يا قوة عندك إيماني آمنوا بالله ورسوله كبادة جتيا في إيماني دا الله دا من زنسى صلى الله عليه وسلم والكتاب الذي نزل على رسوله دا كما للتافن دا الله يسسوكر دا من زنسى صلى الله عليه وسلم والكتاب الذي أنزل من قبل دا كما للتافن دا الله يسوكر كافن ونن للتافن دا يسسوكر دا شي دا من زن الله صلى الله عليه وسلم ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وان دي كافرت دا الله دا ملائكون الله دا لتتفن الله دا من زننت دا كمران اللاهرة وان حقيقة يا بطا بطا وان دي كمن يسنشيد في الشريعة وان وسيا كي دا الله تعالى يكي جا مؤمني سواء مؤمني وان دا تكي ماسو تبتتشن إيماني كوكما وان دا تكي su musulmi ne su a zahiri amma imani bai riga ya gama shiga cikin zuciyarsu ba. Yace ya ku wanda suka yi imani ku yi imani da Allah da manzansa, saboda haka masu tabbataccen imani kira ne gare su kan su ƙara kammala imaninsu, su ƙara himmatuwa da sha'anin imani, su san menene shikashikansa, menene yake bata shi, menene zai inganta shi a cikin zuciyarsu, su tabbata a kansa kuma su dawwama a kansa, kada su bar wani abu ya raba su da imani har mutuwa ta zo musu. Suna kan wannan waɗanda kuma suke sun yi imani a zahiri kira ne gare su kan su inganta imaninsu, su nemi imanin na gaskiya, su imani da shi, kada kawai su ce mun yi imani mu musulmi ne, wanda wannan kira ne shi ne abinda wato malam mai ahlari ya buɗe littafinsa da shi da cewa awwal wajibin alal mukallaf tashihu imanihi, farkon wajibi akan kowane wanda aka dora masa nauyin bin shari'a mukallafi baligi shine inganta imaninsa. Wannan yana ishara ne ga wannan umarni na Allah ta'ala da yazo a cikin wannan aya da yayi umar da Allah yayi umarni ga mu'minai su imani, su aiki ne sun riga sun yi imani, me ma'anar wannan su imani din? Ai su inganta imanin nasu, wanda ya zamanto imaninsa naqisi ne ya maida shi kamili, wanda ya zamanto imaninsa fasid ne ya maida shi sahih, wanda ya zamanto kuma ba shi da imanin ma gabaki daya ya zo ya samar da shi. Wannan ya daga cikin ijazin Alkur'ani, kaga an faɗin ma umarni guda daya amma ya haɗa dukkanin waɗanda za ka iya suranta umarnin zai hau kansu. Allah ta'ala ya umarci mu'minai da imani, wannan yana umartansu da su inganta imaninsu da abin da yake ikhlasi da gaskiya da nisantar abin da yake bata shi da tuba daga dukkan abin da yake tawaye shi. Haka zalika wannan yana hukunta umarni gare su da cewa wanda bai samu ilimin imani ba, bai san ilimin imani ba, ba shi da ilimin aqida, bai san ayyukan imani ba, to shi ma ya je ya nemi abin da zai ba shi wannan abin da zai sanya shi ya fahimci ma'anar imani, ya samu ya san yadda zai samu itiqadi na gaske, domin wannan yana daga cikin imanin da aka yi umarni da shi. Haka zalika sauran ayyuka zahira da batina wanda salaf wanda magabata suka hadu akai. To sannan Allah ta'ala ya ce wanda duk ya kafirta da Allah, ya kafirta da mala'iku, wanda duk ya kafirce ma Allah, kafirci shi ne mutum ya inkarin abinda yake ya wajaba ga Allah, abinda yake haƙƙin Allah, sawa'un a cikin wato abubuwan da yake aikatawa ayyukansa shi ne rububiyarsa, ko a cikin abinda bayi za su yi masa shi ne uluhiyarsa, ko a cikin sunayensa da sifofinsa. Mutumin da duk ya kafirta da Allah wa mala'ikati, ya kafirta da mala'ikun Allah, ya kafirta da littafan Allah da manzanninsa da kuma ranar lahira, to wannan ya bata manisanci daga gaskiya. A cikin wannan bayanin ka'ida ce ta Allah cewa kafirci shine bata, babu wani shiriya bayan kafirci, hanyar kafirai kuma hanyar bata ce. Kuma a cikin haka akwai ta'aridi, akwai ishara ga cewa su yahudawa ba akan gaskiya suke ba, a cikin bata suke. Domin me? Domin yahudawa sun kafu da waɗansu mala'ikun Allah, sun ce da aka gaya musu mala'ika jibril suka ce za ka aduna minal mala'ika, wannan ai shine maƙiyin mu cikin mala'iku, suka ce da wanda yake zuwa da wahayi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba Jibrilu bane sai ya yadda da shi. To ra kaga sun kafir da mala'iku. Haka zalika Yahudawa sun kafir da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda ya kafir da manzo ɗaya daga cikin manzanni ya kafir da dukkan manzannin. Sun kafir da Annabi Isa wanda yake wannan sananne ne. Saboda haka sun shiga cikin abdalalin ba'i. Haka zalika munafikai imaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba imani ne na gaskiya ba. Haka zalika nasara sun kafir da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sun kafir da Alkur'ani wanda ya kafir da littafi ɗaya daga cikin zafan Allah ya kafir da dukkan littafan. Haka kuma wannan ayar ta kunshi raddi ga mushrikai da bayanin cewa hanyar su ita ma ɓatace manisanciya daga shari'a. Domin me? Domin su kafir da ranar lahira. Da amal ladina kafaru an lan yub'atu. Kafirai suna cewa ba za a tashe su ba. Sun kafir da ranar lahira. Wa qalu in hiya illa hayatun ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Rayuwar mu ta duniya ce kawai mu mutu mu rai. Ba abin da yake halaka mu sai kawai juyawar zamani. In zamani ya zo kowa lokacin sa ya tafi. Wataƙila kuma za a samu wata rayuwar wannan mu ba mu san wannan ba. Abinda suke faɗa kenan. To Allah ya ce wanda duk ya zamanto haka aqidarsa take, haka hanyarsa take, to wannan ya ɓata na nisanci. Sannan Allah ta'ala ya ce innal ladina amanu, haƙiƙa waɗanda suka yi imani, thumma kafaru sannan suka kafurta, thumma amanu sannan suka sake yin imani, thumma kafaru sannan suka sake kafurta, thumma zadu kufran sannan suka ƙara kafirci akan kafircin nasu. Lam yakun illahu liyaghfira lahum, ba yadda Allah zai, babu yadda za a yi Allah ya gafarta musu. Wala liyahdiyahum sabila, wala ya shirye su zuwa ga wata tafarki, ga wani tafarki na shari'a. Wannan ishara ne ga waɗanda suke ridda, su ridda su dawo addini, su sake ridda su dawo addini. To waɗannan ba za su taɓa mutuwa akan shari'a ba. Ƙarshensu a cikin ridda za su tabbata. Allah ya kiyaye mu. Allah ya kiyaye mu. Waɗansu malamai sun ce wannan ishara ne ga halin Yahudu, saboda sun yi imani da Annabi Musa, sannan suka kafirce masa yayin da suka bauta ma ɗan maraƙi, sannan suka sake imani yayin da suka tuba, sannan da Annabi Isa ya zo suka kafirta, sannan da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo suka sake kafirta. To wannan Allah ba zai shirye su ba. Wato wannan duk da yake ba mutane ɗaya ne suka yi wannan ba, aiko, amma jinsi ne. Duk daga cikin Yahudawa wanda yake a jinsin irin waɗannan, wato a jinsin waɗanda suka imani da Annabi Musa sannan suka kafurta, sannan suka sake imani da Annabi Musa, sannan aka samu daga cikinsu wanda suka kafurta da Annabi Isa, sannan wanda suka zo suka kafurta da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka yadda da abinda waɗancan suke, to waɗannan Allah ba zai shirye su ba. Saɓanin waɗanda suna ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam suke mubadara wajen imani, maimakon su da ƙara kafirci sai suke mubadara wajen imani. Irin su Abdullahi bin Salam da sauransu, irin su Mukhairiq da sauran Yahudawa wanda suka yi mubadara, suke gaggawa wajen bada gaskiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farkon zuwan sa Madina. Sannan a cikin wannan ayar akwai ishara ga wato mai yawan tuba yana, ko akwai ishara da wa'azi da ban tsoro da mai yawan tuba yana, da mai tuba yana yawan komawa cikin sabo, ya tuba ya sake komawa, ya sake tutsawa cikin sabo, cewa wannan zai kai shi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki, ya ƙi masa tawfiki, ya ɗauke mu wafaka daga gare shi, ya zama ya mutu a cikin ɓata. Allah ya kiyaye mu, domin shi ita shari'a a hannun Allah ta'ala take. Kamar yadda Allah ta'ala yake cewa falamma zagu azaga Allahu qulubahum, yayin da suka karkata sai Allah ya karkatar da zukatansu. Kuma kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marratin wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah ya ce kai muka jujjuya ganinsu, muka jujjuya tunanin kwakwalansu da kuma idanuwansu, muka jujjuya gannansu, kamar yadda ba su imani ba da ayar a farkon karo da ta zo musu, ya zama to yadda ta sake zuwa musu ma ba za su imani da ita ba. Allah ya kyale su a cikin duhunsu, a cikin wato ɗagawarsu da shishiginsu da wucewa gonarsu da iri da wuce gona da irinsu da suke yi, suna kai komo a cikin wannan.
بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن من العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا.
A cikin ayar da ta gabata akwai nukta guda daya, akwai wata fa'ida muhimmiya da waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka yi ishara gare ta, shine a cikin faɗin Allah ta'ala thumma zadu kufra, sannan suka ƙara kafirci akan kafircinsu. Kan cewa wato daga wanda ya ridda da bai yi shuɗe a cikin kafircinsa ba, wato wanda ya yi ridda da yawa ya yi ridda sannan ya sake imani, sannan ya sake ridda, sannan ya sake imani, sannan ya sake ridda, idan ya sake riddar idan bai ci gaba a cikin kafircin bai sake dawowa, to Allah zai yafe masa. Idan wannan akan ridda ne, to haka zalika ma ballantana kuma akan sako cewa duk da ana ji masa tsoron rashin tuba, rashin tuban akan wato ya shuɗe a cikin saban nasa. Amma da yayin da ya yi saɓon ya daina bai ƙara saɓon ba, ya ce ya daina ya dawo ya zuwa ga shari'a, to wannan Allah maɗaukakin sarki ba zai hana masa yafewarsa ba. Kamar yadda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam na bawa wanda zai yi zunubi sannan ya je ya tuba, sai Allah ta'ala ya ce bawana ya yi laifi, ya san cewa yana da Ubangiji wanda shi ne yake yafa zunubi, kuma shi ne yake uquba akan wanda ya masa zunubi, na yafe ma bawa ne. Sannan idan ya sake yin zunubi, Allah ta'ala ya sake faɗa masa haka har sai ta kai ga lokacin da Allah ta'ala zai ce bawa na yafe masa, wato indai zai rinka tuba, indai yana tuba. Kuma ku sani fa cewa ba tuba irin tuban muzuru ba, tuba shi ne wanda Allah yake kira tuba, ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha, ku tuba zuwa ga Allah tuba wanda yake na gaske na alkhairi, shine tuba at-taubatan nasuha, wanda ta hada yin nadama akan laifin da kai da neman Allah ya yafe maka da kuma niyyar ba za ka sake komawa cikin saban Allah ba, niyya ta gaske ta azama akan ba za ka sake komawa cikin saban Allah ba, wannan shine tuba na gaske. Amma tuba da wadanda tuba kawai kace ka dauka kan cewa kawai ka fadi istighfari a bakinka shine tuba, wannan kusa wannan ba shine tuba ba. Wadansu abin hayya kai gare su ma zaka ga kan cewa sai su je su ce ai sun je sun sa malam ya ja musu istighfari 100,000, ga wannan ma shine zai zama tuban a gare su. Akwai malam yana nan zaune kawai sai a bashi sadaka, a je a ja masa istighfari, kuma ai masa istighfarin tanimud dari. Akwai wani istighfari da ake cewa istighfarin tanimud dari, babu wani tamimud dari ne, amma an canza saboda abu ne wanda aka kirkiro shi, abu ne wanda yake aka yi domin a buɗe mutane hanyar saban Allah maɗaukakin sarki wal iyadu billah, mutane suke wasa da Allah, wannan wasa ne da Allah. Tuba sahihi shine tuban da mutum yayi na barin zunubi da kuma mayar da haƙƙi ga masu shi idan ya zamanto haƙƙin ya rataye da wadansu. Akwai bambanci, istighfari yana daga cikin sharaɗin tuba, neman gafarar Allah, amma yin istighfari ba sharaɗinsa bane sai da tuba. Za ka yi istighfari ko baka da laifi, ko baka yi laifi ba za ka yi istighfari. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana istighfari a kullum sau 100, kuma ya shar'anta mana ne sau da haka ba sai ka yi laifi za ka yi istighfari ba, amma daga cikin sharaɗin tuba ka nemi gafarar Allah tabaraka wa ta'ala, ya yafe maka zunubinka. Allah ta'ala ya ce bashirul munafiqina bi anna lahum azaban alima, wannan saboda ishara, saboda ayat da ta wuce ta nuna halin da munafikai suke ciki, domin munafikai suna daga cikin wani daga cikin halinsu. Idan sun zo suka ce sun yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan in sun je wajen shugabanninsu sai su ce ai suna nan akan kafircinsu, idan suka sake dawowa wajen mu'mini sai su ce suna nan a cikin musulunci, in suka koma wajen shugabanni nasu sake kafirci su sake kutsawa cikin kafirci, a yi mummunan shiri domin yakin addinin musulunci da su, domin a yaki addinin musulunci da su. To wannan shine halin munafikai, shi yasa Allah madaukaki kamar wato ayat da ta gabata tana ishara ne ga halin munafikai. To shine sai Allah kuma ya faɗo wato aqibarsu. Allah ya ce bashiril munafiqina, kayima munafikai bishara bi anna lahum azaban alima, da cewa azaba mai radadi matabbaci ya ce a gare su. An kira abun bishara domin a gwale su, wato su ce ah yau mu kuma ake ma bishara, sai kuma daga sun zo sai su ji an ce ah ai azaba ce mai radadi, sai ce au ashe. Saboda haka wannan uslubi ne na alqur'ani na wato a nuna musu abin da zai da kara musu bakin ciki, ya da kara musu wato ya da kara bata su. Suwa ne waɗannan munafikan? Allah ya bayyana su cewa alladina yattakhiduna alkafirina awliya'a min dunil mu'minin, sune waɗanda suke rikar kafirai masoya majibinta lamari, min dunil mu'minin suke barin mu'minai ba sa daukar su a masoya. Ayabtaghuna indahumul izza, shin suna neman daukaka ne a wajen kafirai? Fa innal izzata lillahi jami'a, to ita daukaka gabaki dayanta a wajen gabaki dayanta ta Allah ce, gabaki dayanta ta Allah ce. Aka kawo da lamul milk wal ikhtisar, wato ta Allah ce shi kadai, kuma aka kaddamar da sunan Allah domin alhasr, a nuna kan cewa ita daukaka gabaki dayanta a wajen Allah take shi kadai ba a wajen waninsa ba. Wato wannan shine keɓantacciyar sifar munafikai, cewar in alamarsu shine suna ɗaukan kafirai masoya majibinta lamari, wanda suke musu wato keɓantacciyar soyayya da alaƙa da dangantaka banda mu'minai, ba za su ji sun sake ba sai sun shiga cikin kafirai. In suna tare da kafirai sai su suna tare da 'yan uwansu, suna tare da masoya, amma ko in suna tare da mu'minai to akwai abin da yake ba za su sake tare da su ba. Ka san sai a hankali fa, yanzu nan sai su ɗauki ka san su sai su kai ka su baro, wato ba za su sake tare da su ba. Saboda me? Saboda ba su riga sun amince musu ba, tunda ba su da gaskiyar imani. Don haka wato shi sha'anin alwala wal bara, soyayya keɓantacciya da jibintar lamari wilaya, ita ce asalin abin da yake nuna gaskiyar imani. Rashinta kuma shi ne abin da yake nuna wato a rashin imani. Don haka ne duk wanda zai zamanto kan cewar ya nuna wata keɓantacciyar alaƙar taimako da soyayya ga maƙiya addinin Allah, to wannan alama ce akan cewa imaninsa ba da gaske yake ba. Kuma a nan wajen yana da muhimmanci 'yan uwanmu da suke cikin harkar tsaro, 'yan uwanmu da suke cikin harkar tsaro musulmi, su san cewa Allah ta'ala ya ce innama waliyyukumullahu wa rasuluhu walladina amanu, waliyyunku masoyinku majibincin lamarinku shine Allah da manzansa da mu'minai. Kada su ɗauka rantsuwar da aka sa su suka yi aikin nan ta sanya su ɗauka wanda ya ba su aikin, da aikin da suke karewa, da gwamnatin da suke karewa ta zamanto ita ce maimakon Allah da manzansa da mu'minai. Ya zamanto su ce za su kare gwamnati, za su kare ko da akan fata take, ko da akan yakar addini ne, su haɗa kai, su ba su yadda a haɗa kai da su domin a cuci addini. Su waɗanda ba musulmi ba, ba sa haɗa kai da gwamnati wajen a cuci addininsu. Nan wani labari wanda yake sananne ne, shahararren labari wanda aka kama makamai a wani ɗakin bauta na waɗanda ba musulmi ba, da aka je aka rubuta rahoto aka tura wajen babban headquarter domin a ɗauki mataki. Me ya faru? Wanda ya ga rahoton sai ya zamanto ɗan wannan addinin ne, yana ganin rahoton sai ya danne shi, sai da ya je gaya musu ya ce a je a kwashe duk makaman nan. Da aka kwashe aka ɓoye, sannan ya miƙa, da ya miƙa aka ce to a je a yi bincike. Da aka tashi naɗa 'yan binciken sai aka sa musulmi, saboda shi ya san cewa ba za a samu komai ba. Suka je suka yi bincike ba su samu komai ba a wajen, suka ce a wannan rahoton ƙarya ne. To kaga nan ya nuna wilayarsa ga wataki, ga aikinsa koko ga addininsa. To kaci dai haka ballantana musulmi. Kai musulmi idan kai wilaya ga aikinka akan tozarta addininka, to Allah ya ce ka zama munafiki, ka rabu da imani kwata-kwata. To don haka a nan wajen ya kamata musulmi su zamanto ala basira. Ba a ce aikin tsaro bai dace ba, aikin tsaro dole ne musulmi su yi, farilla ce kifaya. amma dole ne su san cewa wilayarsu ta zama to ga addininsu ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma mu'minai. Allah ta'ala yace ayabtaguna indahumul izza, su munafikai izza suke nema, al izza ita ce daukaka da girma a duniya, saboda suna ganin su ne a sama, to kada su dauke wannan al'amarin haka yake, domin al ita izza daukaka ga baki dayanta ga Allah take ishi shi kadai, dan ka gan su yau a sama ba za su tabbata a sama ba. Allah ta'ala bi kawo juyin juya hali domin al'aqiba ga mu'mini take, saboda haka ma gara su kasance tare da Allah, domin in dai izza suke nema to a wajen Allah za a same ta, ba a wajen makiya Allah ba. Sannan Allah ta'ala yace wa qad nazzala alaykum fil kitabi, haqiqa an saukar muku, an sassaukar muku, wato ba sau ɗaya ba, umarni ya zo bayan umarni a cikin alqur'ani. Alkitabu anan shine alqur'ani, an sassaukar muku a cikin alqur'ani. An idza sami'tum, cewa idan kuka ji ayoyi ayatillahi, ayoyin Allah, yukfaru biha, ana kafirce musu, wa yustahza'u biha, ana yin izgili da ayoyin Allah, fala taq'udu ma'ahum, kada ku zauna tare da waɗanda suke kafirce ma ayoyin Allah nan, kada ku zauna tare da waɗanda suke izgili da ayoyin Allah. Hatta yahudu fi hadithin ghairi, har sai sun kutsa cikin wani zancen daban ba wannan ba. Innakum idan mithluhum, idan kuka zauna tare da su to ku a lokacin nan kun zamanto tamkar su. Inna Allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a, Allah ne tattara munafikai ne da kafirai gabaki ɗayan su a cikin wutar jahannama. Wato wannan ya nuna, wannan uslubi ne da Allah na alqur'ani na wato tadarruji wajen tarbiya, saboda a farkon musulunci munafikan nan sun kasance yawancin su daga cikin al'ansar ne da kuma daga cikin yahudu, wanda an saba ana zama tare da su, suna zama a cikin majalisin. To Allah ta'ala yake to in har za ku zauna a cikin majalisin, tunda sun riga sun saba, ƴan uwansu ne, abokansu ne, tare suka taso, to in har za ku zauna a cikin su to ya kamata ku bar, ku bayyana musu bara'a, cewa yayin da suka bayyana kafircin su, suka bayyana izgili ga addinin musulunci, to kada ku ci gaba da zama tare da su, su ga kan cewa ba ku tare da su, hamiya ta addini, zafin imani ya bayyana a lokacin nan, ku nuna kan cewar imani ya fi, a ce sun yi imani ya fi soyayyar su gare su, soyayyar da suke da ita, da alaka da dangantaka da suke da ita, da suke da ita tare da su. Kamar yadda ya faru wata ran Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho akan wani jaki, Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yana zaune a majalisin sa, tare da shi akwai musulmi, akwai wanda ba musulmi ba, akwai yahudawa. Yana zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa zai wuce, sai Abdullahi ibn Ubay sai ya kama hancin sa, ya kama rigar sa, ya rufe hancin sa, janye wannan jakin naka, warin sa ya dame mu, janye shi. Yake ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana haka a cikin majalisin, sai aka samu daga cikin musulmi ne tashi so mai masa inkari, waɗansu kuma daga cikin munafikai suka ce za su kare, dan me za a ci mutuncin, dan me za a ci mutuncin shugaban su Abdullahi ibn Ubay, dan me wani zai tashi ce zai masa inkari, har aka nemi ai fada tsakanin musulmi da kuma munafikai. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwantar musu da hankali yace a ku fitali fitali, sannan yace to wannan haka ya kamata mu'mini yayi, idan kana zaune a cikin inda ake kafirci to in ma dai ka tashi kai inkari, wanda yake shine yake, idan ba za ka iya inkari ba to ka tashi daga wajen, amma ka zauna, ka zauna a wajen kana jin kafircin koda kana ki a cikin zuciyarka, to wannan ayat ta yi inkarin wannan, tunda Allah ta'ala ce innakum idan mithluhum, za ku zamanto tamkar su, don ba abinda zai nuna bambanci, abinda zai nuna bambanci shine a gani a fuskar ku kan cewa kuna kin wannan, shine ku tashi daga wajen. Hatta yakhudu fi hadithin ghairi, in suka kutsa cikin wani zance daban to babu laifi ku ci gaba da zama tare da su. Wannan a farkon musulunci kenan, haka aka dauko abin kafin daga baya ma aka ce gabaki daya a kaurace musu, gabaki daya aka ce a kaurace musu. To wannan a irin wannan tana faruwa, za ka ga a cikin tarurruka, sawa'un taron siyasa, saboda siyasa ce wanda ake ba da sunan addini ba, ko kuma taron kulle-kulle, ko taron aiki, tunda gwamnati ce, idan gwamnati ce wanda take babu ruhi, babu addinin musulunci a gabanta, za ka ga a cikin irin wannan taron za ka ga wani ya saki bakinsa, musamman in yana ganin cewa yana da iko a wajen akan addini, akan masu bin addini, kuma akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To a nan wajen idan mutum Allah ta'ala ya ce idan irin wannan ta faru, fala taqudu ma'ahum, kada ku zauna a wannan majalisin, ko me ake yi ko duniyar nan za a baka kada ka zauna a nan ballantana karkari a ce za a yi maka query a aiki ko kuma a ce za a sallame ka idan an sallame ka fa innal izzata lillahi jami'a izza ga baki daya a wajen Allah kake Allah ta'ala yake innakum idan mithluhum in kuka in ba ku tashi ba kun zaman to tamkar su sannan Allah yake zai tattara munafikai shi Allah ne tattara munafikai ne da kafirai ga baki daya a cikin jahannama wannan ishara ne ga cewa musulmin da suka zauna tare da kafirai da suke kafirta da ayoyin Allah suke idri da ayoyin Allah su ake kira munafikai shi yasa aka ce inna Allaha jami'ul munafiqina ai wato musulmin da suka ji ana kafirce ma Allah ana idri da shi ba su tashi ba suka ci gaba da zama tare da kafirai sun zama munafikai musamman idan suka bayyana yarda akan wannan sai wanda suka zama suna da uzuri wanda suke jin tsoron wato rayuwa wanda suke jin tsoron ransu suka zauna saboda taqiyya an halatta zama cikin taqiyya ka bayyana wilaya a zahiri ba a batini ba ka bayyana cewa ka bayyana cewa kai ma ka wato baka ki su ba ba mai gaba da su bane ba warar ba wanda ya ware kansa bane daga gare su a zahiri ba a batini ba kada ka yadda da abu shi ma sai in kana jin tsoron kisa amma shi ma kai ka dauki azima shine yafi maka in ma da za abin zai kai ya zuwa ga ka rasa ranka ne lokacin nan zai zama to kai mutuwar shahada kuma wannan ayar ta nuna kan cewa istihza'i yin izgili da ayoyin Allah kafirci ne domin Allah ya hada su a matsayi daya izgili da ayoyin Allah shine kai izgili da wani umarni na alqur'ani ko na sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ya tabbata na hukuncin addini kace za ka yi izgili da shi wanda sau da yawa waɗansu mutane suna fada cikin wannan saboda jahilci kaji mutane suna izgili da gemu ko mutane suna izgili da masu dage wani dage kayan su mutane suna yin izgili da wa'annan abubuwa alhali alamomi ne na addinin Allah wanda ya izgili da su yana daga izgili da alamomin addinin Allah yana daga cikin kafirci saboda haka mutum ya kiyayi yin irin waɗannan saboda ya ji ana yi ko kuma saboda ya zama to yayi na'am
الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين والله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا
sannan Allah ya bayyana abin da yake tabbatar ma musulmi wato halin munafikai cewa soyayyarsu ga kafirai take mu'minai kuwa babu wani abu tsakaninsu da su in banda adawa Allah ya bayyana tukasu cewa alladhina yatarabbasuna bikum sune waɗanda suke muku jiran daku suna sauraro su ga ƙarshen al'amarin zai kasance ƴan gefe masu jemahu sune waɗanda suke muku jiran daku fa in kana lakum fathun min Allah idan wata nasara ta samu gare ku daga Allah idan nasara ta zo daga Allah Allah ya kira ta al-fath budi wato tabbatacciyar nasara ta zo gare ku daga Allah qalu alam nakum ma'akum sai ai da ma ba muna tare da ku ba ai muna tare da ku wa in kana lil kafirin nasibun idan ku rabo ya kasance ga kafirai قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين sai ba mu kasance yanzu ba ku san cewa mun samu dama akan ku ba amma muka rinka hana ku muka rinka hana mu'minai da su samu jabin da su samu galaba akan ku da tona asirin su da muka rinka yi mun samu damar da za mu samu nasara akan ku amma sai muka sa ba mu yadda an samu nasara akan ku ba saboda mu ne muke muku yaki ta karkashin kasa Allahu yahkumu bainakum wa Allah ta'ala yace Allahu yahkumu bainakum yawm al-qiyama to Allah zai hukunci tsakanin ku ranar kiyama walan yaj'al Allahu lil kafirin 'ala al-mu'minina sabila kuma Allah ba zai sanya tafarkin rinjayi ga kafirai ba akan mu'minai. Allah ta'ala yake wa in kana lil kafirina nasibun, amma yake wa in fa in kana lakum fathun, wajen abin da yake ga mu'minai sai ya kira shi fatahi. In suna da fatahi shine nasara da wamamma, amma kafirai sai yake nasib, in suna da rago bai kira shi fatahi ba, domin kafirai ba su taɓa samun fatahi daga Allah ba, ba zai taɓa ba su nasara da wamamma ba, sai dai Allah ya ju a kawo wani juyi da za a ga kamar su ne suka samu rinjaye a zahiri na ɗan wani lokaci kaɗan domin wata hikima ta sa. Amma al'aƙiba, ƙarshen al'amari, nasara ta dindindin ga mu'minai take. Su ba kafirai, sai dai Allah maɗaukakin sarki ya kawo wani juyi wanda zai zamanto kamar a zahiri su ne suka samu rinjaye domin su ruɗu, kuma domin mu'minai fi izina. Shi yasa sai Allah ya kira shi wa in kana lil kafirina nasibun. Sannan Allah ta'ala ya ce walan yaj'al Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila, Allah ba zai sanya tafarkin rinjaye ga kafirai ba akan mu'minai. Wannan alƙawari ne da Allah ta'ala ya yi. To la'allan musulmi za su ce to ta yaya za a yi, alƙawarin Allah gaskiya ne, yanzu gashi kafirai su ne suke rinjaye akan mu'minai. Na farko dai muka ɗauka dangane da tarihi ne, wannan ya tabbata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah bai sanya tafarkin rinjaye ga kafirai akan mu'minai ba. Duk wani kafiri da yake gaba da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya zo ƙasa da shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da ya zamanto jaziratul arab gabaki ɗayanta sun musulunta. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake la yabqa dinani fi jaziratul arab, kada addinai biyu su zamanto sun wanzu a jaziratul arab. Sayyidina Umar ya kori yahudu daga Haibar suka koma Adriat ƙasar Sham. Kuma khulafa'ur rashidin ba su gama ba sai da ya zamanto gabaki ɗaya kafiran da suke adawa da Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya tura musu wasiƙa duk sai da suka zamanto ƙarƙashinsa. Kisra na Farisa ya rasa daularsa. Firaqal a lokacin yaƙin Yarmouk ya tsere ya tafi can Constantinople, Constantinople ƙasar Greek. Ya dubi ƙasar Sham ya yi sallama da ita, ya ce sallamar wanda ba zai taɓa dawowa gare ki ba. Haka zalika sarki Muƙawqas na Misra shi ma ya rasa mulkinsa. Saboda haka sai da wannan ya tabbata ya zamanto kan cewar babu wani kafiri wanda yake da tsaitsara akan mu'minai. Saboda haka alƙawarin Allah ya tabbata. To mu kuma fa a yanzu za mu ce alƙawarin Allah ya saba da muke ganin yanzu a suna yi mana rinjaye? Saboda ba mu yi imani irin na imanin sahabbai ba. Da za mu yi imani irin imanin sahabbai, alƙawarin Allah yana nan tabbas ne. Kuma duk lokacin da musulmi suka yi wannan imanin za mu ga yadda Allah yake sanya daular a kansu. Haka aka yi a zamanin al-mamalik su Salahuddin al-Ayyubi kafin shi Nuruddin Zanji shi ya soma dawo da jihadi da ruhin jihadi da imani na gaske. Haka zalika aka yi a duwal na musulunci da suka yi daular Uthmaniyya, akan haka aka gina ta. Asali murabitun ne al-Ghuza haka ake ce musu. Haka daular murabitun, haka daular Shehu Usman ɗan Kodiyo. Duk lokacin da musulmi suka yi riko da imani na gaskiya, haka Allah maɗaukakin sarki zai ba su rinjaye akan kafirai. Wannan alƙawarin Allah ne. Kuma duk da yake alƙawari ne, malamai sun ɗauki hukunci daga wannan. Don haka ne suka ce ba zai halatta musulmi ka a kafiri ya auri musulma ba. In kafiri ya auri musulma ya zamanto kafiri ya yi rinjaye akan musulmi kenan. domin ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Saboda haka ko da aya ma bata sauko ba, abinda hukuncin wannan ayar yake nunawa ya nuna bai halatta musulma ta zama karkashin kafiri ba. Kuma shi yasa ba a sayar ma da kafiri baiwa musulma. Idan kafiri ya zo cinikin baiwa a kasuwar da ake sai da bayi, idan baiwar musulma ce ba za a sayar ma da kafiri ba. Wannan duk da yake wato alƙawari ne na Allah, amma malamai suka ɗauke shi ya zamanto hukunci, ake hukunci da shi, wanda yana da furo da dama waɗanda malamai sun kakkawo su a cikin littafansu, musamman a cikin ahkamu ahlul dhimma, hukuncen wato kafirai da suke zaune ƙarƙashin kafirai, duk sun bayyana su. Wanda suke son ƙarin bayani sai su je cikin waɗannan littafai su duba. Wannan don haka wannan alƙawari ne da Allah ta'ala ya yi wa al'ummar musulmi, da ya kamata mu gaskata alƙawarin Allah. Kuma shi yasa Allah maɗaukakin sarki a cikin addu'ar da ya karɓa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ba zai taɓa sallaka kafirai akan mu'minai ya zamanto kan cewa sun gama da sun kwata kwata ya zamanto babu sauran addini ba mu duba lokacin tatar sun yi abinda ba a taɓa ma duniyar musulmi na barna ba tun daga kasar Rasha tun daga can gabas din kasar Rasha karshenta suka taso suke rusa ta dukatoci na addinin musulunci da musulunci ya dade a nan suke karkashe malamai suke karkashe sarakuna da dakarun musulunci suke rusa dakunan karatu da suke kona tafai suke dilmiyar da wasu a cikin koguna har suka dangana ya zuwa ga Baghdad suka kama sarkin musulmi na wannan lokacin al-Mu'tasim suka yanka shi suka kashe shi da dukkan mutanen ƴaƴan gidansa kafirai Yahudawa da Nasara suka bayyana kafirci suka bayyana cross suka rinka kada kararrawa suna murna an kawo musulunci ya zo ƙarshe munafukai ƴan Rafida ƴan Shi'a suka rinka farin ciki kaji suna farin ciki da rusa addinin musulunci saboda su musuluncin nasu na ƙarya ne amma wannan bai zama to ƙarshen musulunci ba basu kai zuwa ƙasar Sham ba Allah ya sanya hedikwatar musulunci ta koma Sham daga nan ma ta tattaro ta koma Misra daga baya al-Malikul Muzaffar ya je ya fuskance su a Ainu Jalut a cikin watan Ramadan na shekara 685 aka yi arangama da Tatar a karan farko a cikin tarihin Tatar bayan shekara 120 ba su taɓa samun wata rundunar sojoji da ta yi galaba da ta yi nasara a kansu ba sai a wannan karan Allah ya karya su wannan ya kawo ƙarshen su Allah ya karya ƙarshen su to da haka ba yadda za a yi Allah ya sallaka kafirai akan musulmi ya zamanto sun gama da su ba inda ake musulunci don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake la tazalu qa'ifatun min ummati qa'imina 'ala al-haqq la yadhur a wata riwayar la tazalu qa'ifatun min ummati qa'imina 'ala al-haqq mansurin la yadhurruhum man khalafahum wala man khazalahum hatta ya'ti amrullah ba za a gushe ba ana samun wata jama'a daga cikin al'ummata suna tsaye akan gaskiya ana taimakon su akan gaskiya Allah yana ba su nasara wanda suka saba musu da waɗanda suka ki taimakon su ba za su ce su da komai ba har sai al'amarin Allah ya zo an ce ma'ana har sai al'amarin Allah ya zo har sai tashin alkiyama ya zo saboda haka ba zai yiwu ba a zamanto kan cewa a bayan kasa babu wanda suke addini na gaske kuma Allah yake taimakon su akan wannan addinin komai karancin su wani lokaci su yawa ya zamanto sun mamaye duniyar waɗansu kuma lokaci kuma zamanto ƴan kankani saboda haka kai burinka musulmi ka zamanto kana cikin waɗannan ko ba lallai ne sai sun zamanto a waje ɗaya ba kamar yadda Imam Nawawi ya faɗa ba lallai ne sai sun zamanto a waje ɗaya ba sharaɗin su zamanto suna tsaye kyam akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma in ma ba a taimake su akan wannan ba in ma an saba musu wannan ba zai sanya su bari ba suna nan akan addinin gaskiya wani lokaci mutum ɗaya ne a cikin al'umma baki ɗaya a waje baki ɗaya wani lokaci ko mutane da yawa ne wani lokaci malamai ne wani lokaci kuma ka samu masu ibada ne wani lokaci ka samu masu kuɗi ne wani lokaci ka samu sarakuna ne wani lokaci ka samu manoma ne talakawa wani lokaci ka samu makiyaya ne haka Imam An-Nawawi ya sharhi wannan hadisi yace zaka iya samun su a ko'ina sifar ta su kace wannan wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk wannan ta hakiki ne ga wannan alƙawarin Allah na cewa Allah ba zai taɓa sanya sai tsara da sulta da rinjaye na gabaki ɗaya mai dindindin ba ga kafirai akan mu'minin Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu a cikin su Allah kuma ya sanya mu a cikin masu taimakon addinin sa Allah ya dadar da Allah ya sanya idanuwan mu da ganin nasara mai doriya ga wannan addini a cikin rayuwar mu يا رب العالمين إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك